C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ta'ali Masih Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya dauki hankulan mutane ya ketare na iya harzukan manyan yan jam'iyyar Republican da abokan kawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da yayi masu ƙarfi sun yi wa mai sauraro dadi shugaban Amurka Donald Trump. Kuma Hegseth, wanda a yau Asabar ya kammala ziyarar farko zuwa Belgium da Germany da Poland, ya ba da sako a tsakiyar ajandar saka Amurka a farko ta Amurka. Da yake magana a hedkwatar tsaro ta NATO da ke Brussels a ranar Laraba, Hegseth ya ce komawa kan iyakokin Ukraine kafin shekarar 2014 ba abu bane mai yiwuwa, kuma gwamnatin Trump ba ta ganin kasancewar kungiyar NATO a Kiev a matsayin wani bangare na warware yakin da Rasha ta mamaye a shekarar 2022. ‘Yan ƙasar Afirka ta Kudu farar fata sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump a yau Asabar, inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria, inda suka yi ikirarin cewa gwamnatinsu ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka riƙe da alluna da aka rubuta "Na gode wa shugaba Trump," tare da nuna wasu saƙonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru. Da yawa sun fito daga al'ummar Afrikana da Trump ya mayar da hankali akai a cikin wani umarni na zartarwa makon da ya gabata, wanda ya yanke taimako da tallafi ga gwamnatin Afirka ta Kudu ƙarƙashin jagorancin baƙar fata. A cikin wannan tsari, Trump ya ce 'yan Afirka ta Kudu, waɗanda galibin su 'ya'yan Turawan mulkin mallaka ne na Holland, suna fuskantar wata sabuwar doka ta baiwa gwamnati damar ƙwace filayen mutane masu zaman kansu. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta cewa sabuwar dokar tana da alaka da kabilanci, kuma ta ce ikirarin da Trump ya yi kan kasar da kuma dokar na cike da munanan bayanai da kuma gurɓatattu. Trump ya ce ana ƙwace filaye daga 'yan Afrikana waɗanda umarnin ya kira ƙwace gonaki saboda kabilanci, yayin da ba a ƙwace kowa gona ba ƙarƙashin wannan doka. Trump ya kuma sanar da wani shiri na baiwa 'yan Afrikana matsayin 'yan gudun hijira a Amurka, su ɓangare ɗaya ne kawai na tsirarin farar fata na Afirka ta Kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firgici da kwasar ganima na ci gaba da mamaye birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, yayin da dubban jama'a suka tsere don gujewa ci gaban 'yan tawayen da ke samun goyon bayan ruwan da ke samu. Kwana guda bayan da mayakan M23 suka shiga wajen birnin Bukavu, a yau Asabar mazauna garin suka cika kan tituna suna yunkurin ficewa, yayin da 'yan kwasar ganima suka cika buhuna da abubuwan da suka iya samu. Rahotanni da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta sun nuna yadda tashin hankali ya mamaye yankin, fursunonin gidajen yara suka tsere. Faɗaɗa zuwa yankin kudu na M23 ya ƙunshi yankuna fiye da yadda 'yan tawayen suka ƙwace a baya, kuma yana fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba ga gwamnatin Kinshasa. Daga ƙarshe, shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai sun zaɓi sabon shugaban reshen da ke gudanar da ayyukan ƙungiyar na yau da kullum, yayin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a ƙasashe biyu mafi girma a nahiyar. A yau Asabar ɗinnan ne aka zaɓi ministan harkokin wajen Djibouti Muhammad Ali Yusuf a matsayin sabon shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka a wata ƙuri'ar a asirce da shugabannin ƙasashen nahiyar suka kaɗa yayin taron su na shekara-shekara. Yusuf wanda ya yi bikin cika shekaru 60 da haihuwa a makon da ya gabata ya doki abokan hamayyarsa tsohon firaministan Kenya Raila Odinga da tsohon ministan harkokin wajen Madagascar Richard Randiamantro zaben ya doki zagaye masu yawa na jefa ƙuri'a
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar wani da shirin zauren BOA
muna muku maraba da shigowa zauren BOA a makon da ya gabata an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan kasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu a wannan shirin za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aqidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran kasashen duniya ke bi ku biyo mu
sai bida akwai lokacin ba dodon rabaci akwai lokacin da su ƙara neman wani taimakon wanda Trump din shi na iya ragewa ko ku ja baya ma ko ku dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da Netanyahu
gaskiya alaka ce ba mai dorewa
ba alaka ce ba mai dorewa ba duk da mutun ne wanda ke da alaka da su ko mutun ne wanda yana da tsauraran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaka na Hamas kenan zai iya bada tallafi amma idan tahiya tayi tahiya zai rage bisa manufofi masu yawa in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa kasashen turai wanga su sun shi hannu
ne yasa kake ganin Trump ba ya goyen ci gaba da yaki musamman wanga yaki na duniya da aka yi daukar hankali me yasa yake kokarin ya jike shi
eh aqide shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani haji Lamini ya ga yayin ya karance duk wasu abubuwan sai dai ƙara tilije da za a ce shi ba dan siyasa bane ko mutun ne shi tsaye ne babu wani kwana babu wani abun ga kidan ka gani dole a samu bambanci da shi da ɗan siyasa
anaka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka
ba yiwa gaskiya
ba ka so su zama koko bai kamata ba
muna so su zama kamar yadda shi harakan muna haici shi ga Trump babu harakan muna haici dan adam ko wani iri ne kan musulmi kan kirista ba a so a ce mutum akwai muna haici akan shi koko mutum ne mai boye
nan wani abin a ce mai
kyau a dabi'a ce mai kyau duk da ku da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa wa an ga halayya na shi
madalla
sudana ina zum Ibrahim darasa radio na Garta Maradi
mallan ina zum a bangaren abin da ya shafi kafafen yada labarai jaridu daban-daban radio television da dai sauransu kukan yi ta akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su Amurka me yasa Amurka take daukar hankalin al'ummar duniya
eh dole ne Amurka ta dauki hankalin al'ummar duniya domin Amurka ta zama kasa ce wadda yau komi tsarin da aka yi a duniya indai Amurka ba ta ciki to tsarin nan ba cikakke bane
me yasa
domin Amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya Amurka ce kasa mai karfin soji na duniya kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba Amurka tasiri wanda duka kungiyoyi da ka gani na duniya wanda suka hada kasashen duniya Amurka ita kadai ta isa ta taka musu biriki kaman a zaman da muke yanzu a duniya kaman Amurka ne da sauran kasashen duniya ake zama kaga abin da yasa komi na Amurka kowa in Afirka kake in Europa kake in Asia kake duka sai kaga ya shafi kowa domin magana daya in an dauko ta daga Amurka tana iya shafan ni da nake maradi tana iya shahan wanda yake Nigeria tana iya shahan wanda yake kasashen Europa
Trump shine bisa kan mulki wa'adi na bi Joe Biden ya wuce ya zaka kamanta salon mulkin su an gane kowa da yake yanzu Trump ne kana tunanin kuma zai zo da sabon salo ya zaka kamanta bambanta mani tsakanin su biyu irin yanda suke ta hadda mulkin su a matsayin ka na
Nigeria bambancin akwai bambanci ko da yake mutane su ana cewa akwai bambanci bambancin ba da yawa bane bambancin ka dauka yanzu ka dauka kamar yan jam'iyyar Democrat abu biyu ne suke tunkaro da shi Amurka babban kasa ce ta yi diyan da za ta yi ta tsare gida kuma a waje ta gwada bajinta shi Trump abin da ya sama gaba Amurka ce
gaba daya
gida duk abin da bai shahi gida ba bai shahi shi ba tukunna ya kare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su kuma bambanci na biyu wanda ake iya faɗi shi yanzu ɗan demokrat kamar a lokacin propaganda siyasa suna iya ɗaukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zaɓe su amma sau da ƙafa suke bin su shi Trump kuma duk alƙawulin da ya ɗauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali kamar ana batun wanda aka aihwa a Amerika a da cikin tsarin doka Amerika wanda aka aiha kaga ya zama cikakken dan Amerika har Amerika tana iya yaki saman shi shi da yazo ya dauki kuduri ya rushe wannan doka duk da ya sani bai iya sake dokan nan
kuma ya rushe
amma da yake ya dauki alƙawali sai yayi shi sai da yayi shi kaga wani juju ya taka mai birki kuma wannan doka bai yiwa ya sauya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotun kasa na Amerika kuma nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya sauya wannan amma da yake a lokacin propaganda ya dauki darin yin haka
sai da
ya yi shi kenan shi yayi nashi amma abun bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi
su sauran wanda mun alƙawari san shi
yawa su sun ji dadi kenan
sabanin shugabannin mu na Africa da suke dauka alƙawarin za su yi kaza sai su jaya abun
dan ka shugabannin na Africa me yasa ba su iya domin su shugabannin na Africa yawanci in ka dauka zawwa ne kake da kazo sai kaga hili yanda kake tsammani a da kafin ka zo in ka zo sai kaga salon ya sauya
ta yaya
me yasa yau za ka ga a zahiri sai ka dauki shugaban Afirka kan ya zo a propaganda sai ya tattunkarun kasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wale
wanda suke sama
sun ba shi sai ya gani cewa da ya zo zai ga ma'adinan nan fa akwai su amma kewaye da su kan a hudo su aiki ne kuma babu alƙal babu kaman masana kasar batta da masana da cikakken kuɗin da za ta hudo kuma da ka tunkari wata da kayan aikin hudo su da ka tunkari wata kasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo rayan kasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki
so kace kace kasa Afirka haka za mu yi ta tahiya ba za mu yi irin ci gaba irin na su Amerika ba
ka san shi ci gaba yau Amerikan ka dauka ai dogon tarihi ne duk kasashen Afirka shekara 60 ne tarihin duk gaba ka
daga ne ya kare
kan mu yau ci gaban da muka yi mu ne ban mu ganin shi amma mun yi ci gaba kware ma tunda abinda muka yi a shekara 60 su shekara dubunne ne gare su a gaban mu kahin ma su suka yi mu ba me yace nake cewa su suka yi mu tunda su suka yi jinki kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauran su mu muna tamkar an kallo ne ba a shawara da mu yau muka kai fasalin da hannu ma muna iya wani abu hannu ma muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi ba a yiwa kasashen Afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mai ilimin wani kasa ba zai zo ba ya kama sirrin ci gaban kasar ka kai zaka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin tawarkin ka su san menene gare ka abinda gare ka su sani da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk Afirkan ka dauko tun tashin mu duk dogara ne muke har yanzu ha amma har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya yau da Faransa ne yanzu mun koma China Russia
mani yanzu ai take da kafafunta
babu kasar da take tsaye da kafafuta a Afirka wannan magana ce kawai ake yi don a sa mutane su yi hubbasa
su
kama jikin su su san a lokaci yayi wanda za a yi gwagwarmaya amma babu shine kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka dauka dai a cikin zamantakewa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai shi zai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka ladabta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu Afirka har gobe muna cikin wannan bukata shi yasa sake akala ne muke mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tafarkin nan yau shi yasa in ka dauka Amerika suke tsaya su yi murjisi su taka ma kowa birki yau shi yasa Trump yake irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne Amerika ita take daukar dawainiyar kowa yace a tsaya ko a gwada kowa ya gani
kowa ya taba ya gani yanzu in mutane suka dawo suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya da ce to ga abin da nake so sai kun yi kaza shi yasa an taga cikin siyasa shi yace iya son ya sai Groenland Canada iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ba ku iya komi kenan gondo kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu
yadda muhawarar ta kasance kenan a yau ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kamar sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Salam sashin Hausa dan Allah ina son ku bani tarihin shugaban kasar Kamaru Paul Biya mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran to idan mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin Ashir Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu malami a tsangayar tarihi ta kwalejin Horus da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da ke Hong jihar Adamawa wanda yake
shi dai Mr. Fulbia tarihin sana da tsayi sosai duba da irin dadewa da yayi akan karagar mulki ka iya kiran shi madi mai dogon zamani
haka ne malam to malam yaushe ne aka haifi shi da radan shugaban kasar Kamaru wato Mr. Fulbia
an haifi shugaban kasar Kamaru na yanzu wato Paul Biya a shekaran 1933 a wani kauye kudancin Kamaru Southern Cameroon kauye da ake kira Muvo Meka
to a kuma bangaren karatu a ina yi nashi karatun primary da na secondary da ma na gaba da secondary wato university wato jami'a kenan
ya tashi yayi karatun primary da secondary a can kudancin Kamaru a Yaounde shine shugaban kasa na biyu a kasar Kamaru bayan shugaban kasa na farko Alhaji Ahmadu Ahijo shi ya zama shugaban kasar Kamaru na biyu ya yi ta zama minista a lokaci daban-daban kuma ya zama shugaban ma'aikatan majalisan shugaban kasa wato abin nufi shugaban ma'aikata na gidan shugaban kasa ka iya kiran sa a tsari irin na Najeriya kamar chief of staff na shugaban kasa kamun ya zama prime minister shine a jerin prime minister na Kamaru da aka fara daga lokacin Ahmadu Ahijo shine prime minister na biyar Paul Biya ai haka dai a yau zaka iya cewa shine shugaban kasa mafi dadewa a Africa in ka debe shugaban Equatorial Guinea wato Mr. Obiang Nguema bayan gama makarantansa na primary school da secondary school lycée kenan a Kamaru sai ya huce babban kasar Faransa wato Paris a inda ya karanta harkokin jama'a da kuma harkokin sanin doka wato law ya samu daukaka sosai a karkashin Alhaji Ahmadu Ahijo inda ya dinga samun girma da wuri-wuri daga shekaran 1968 zuwa da 75 shine prime minister ya zama prime minister a shekarun 1980s wato 1980 bayan ya zama shugaban kasa a 1982 so a wayancan lokacin sai ya ko kokari ya tabbatar da kansa a mulki a inda ya kawo mulki irin na party guda daya. Zamu iya cewa da a lokacin da yake tare da shugaban Ahmadu Ahijo an yi shirin yin zabe a Kamaru a 1985, amma hawansa kan mulki sai ya maida abun ya jashi zuwa baya, ya maida ya aka yi zabe a 1984 1984 a inda shi kadai ya tsaya zabe da gagaruman rinjaye tun daga dai kusan ba kowa, shi kadai ne.
Haka ne. To mallam, kafin nan shi shugaban kasan Kamaru ne yanzu wato Paul Biya ya zama shugaban kasa, wace irin zama suka yi da shi tsohon shugaban kasan Kamarun na wancan lokaci wato Ahmadu Ahijo?
Kamun Ahmadu Ahijo yayi murabus wanda ake gani kamar bazata ba shiri, haka nan kawai aka ga dai yayi murabus. Ahmadu Ahijo yana jituwa sosai da shi Mr. Paul Biya, tafiya na tafiya mai dadi haka nan, don koda ma yayi murabus ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar su na siyasa, a inda shi Paul Biya yake zaman mataimakin sa. Zamana da dadi har kusan watanni yan kadan bayan hawan Mr. Paul Biya.
To kafin shi Mr. Paul Biya ya hau shugabancin kasar Kamaru, ya gwagwarmayar da ta gudana, misali bayan dangantakar da ke tsakanin su da shi Ahmadu Ahijo, tunda dangantaka ce kace mai karfi kuma wadda ba ta babu mushkila cikin.
Kamun shi Mr. Paul Biya ya hau a irin wani hali na bazatan, sai aka yi wa constitution na Kamaru gagaran bawul, a inda aka nuna ainihi prime minister shine mutumin da zai iya ya shugabanci kasa, a inda shugaban kasa yayi murabus ko saboda zabin kansa ko saboda rashin lafiya ko kuma dai ko wani dalili. To atake bayan aka yi wannan, Mallam Ahmadu Ahijo yayi resign, yayi murabus, abunda ba saban ba, ba shiri. Yana murabus kuwa shi Paul Biya ya haye karagan mulki ya zama shugaban kasa. Kamar yadda nace a baya, tafiya na da dadi, shi Paul Biya Ahmadu Ahijo ya ci gaba da rike shugabanci na jam'iyyar su, a inda shi Paul Biya ya zama mataimaki. Ahijo na fita yaje duk inda zai je, Paul Biya dai shike rike da mulki kamar ba kome. Ahijo na bashi goyon baya, amma ɗan lokuta kadan bayan darewar sa kan mulki sai aka samu dangantaka tsakanin su sai ta yi tsami, a daidai inda Ahmadu Ahijo yayi gudun hijira zuwa kasar Faransa. An zarge shi da kokarin kwatan mulki abu nufi shekara biyu dai kusan bayan shi Paul Biya ya zama shugaban kasa. A bayan sa ma da shi da wasu manya-manyan mukarabansa guda biyu an yi musu hukuncin kisa a bayan idanunsu. So daga baya shi Mr. Paul Biya da kansa ya dakatar da hukuncin kisa, ya maida shi hukuncin zama har iyakar rai a gidan prison.
Yawa, to mallam, baya ga wannan dambarwar da aka yi wannan har ga zuwa a takaita hukuncin kisa ta dawo zaman rai da rai a gidan yari na kasar Kamarun, to sai kuma yaya dambarwar ta kare? An tsaya nan ne ko dai al'amari ya ci gaba?
Shekara ɗaya bayan nan wannan kub da aka zargi Ahmadu Ahijo, ɗan arewacin Kamaru sojoji masu gadin gidan shugaban kasa, zamu ce National Guard, duma sun yi kub a inda aka nuna cewa mutane 71 rahoton gwamnati suka rasa rayukansu, amma lallai wasu mutane sun nuna ai mutane da suka mutu a wancan lokacin sun ma kai 1000, yawancin su musulmai ne ɗan arewacin Kamaru, wanda kuma da wasu masu iya sharhi suna ganin kamar Ahmadu Ahijo a wajen Kamaru na ɗaya daga cikin mutane da suka ingiza wannan kup a wancan lokacin.
Lalle kuwa malam wannan batu na tarihin shi shugaban ƙasar Kamaru wato Mr. Paul Biya akwai gwagwarmaya a cikin ta. To malam idan muka dawo ga leka bangaren iyali kuma fa yaya matakin iyalai yake ga shi Mr. Paul Biya?
Shi Mr. Paul Biya a harka na iyali ya auri mata guda biyu, zamu ce matarsa na farko Jean Irene Biya wadda suka yi aure a 1961 ta mutu a 1994 wato 1992 sorry 1992 bayan mutuwanta shekara biyu katal bayan mutuwanta sai ya auri matarsa na yanzu wato Chantal a inda suka haifi yara guda uku. Ita matarsa na farko Irene ba su haifi yaya ko daya ba amma suna da yaya guda biyu wanda ake tsammani kamar an yi adoptin nasu ne duk da dai ana kyautata zato yaya ne wanda ya haifa ba tare da aure ba da wata ƴar uwan ita Irene din Frank da Brenda Biya. Frank ana magani a yanzu haka nan Fulbia na kokari kusan ganin yana ɗaya daga cikin gaba-gaba wanda alama ya nuna kila za su iya gadan shi uban nasa Paul Biya. Da fari kamar yadda na faɗa na yi maganan makarantansa, makaranta da yayi a Kamaru secondary da primary. Uban Paul Biya ma'aikaci ne na coci babba wato Katkis wanda ke wa coci hidima, su ɗan Catholic Katolika ne. To uban ya so Paul Biya shi ma ya gaje shi a gujin yi wa coci hidima ya yi karatun coci, amma da ya je makaranta na koyon karatun coci an kore shi. So da aka kore shi daga nan shi ne ya ci gaba da wani gefe da ya mai da shi ɗan siyasa kuma babba wanda ya iya juya siyasa a yadda yake so.
To malam kamar shi Mr. Paul Biya a matsayinsa na shugaban kasar Kamaru na yanzu zabubbuka nawa aka yi a karkashin sa kuma ya aka yi gwagwarmayar zabubbuka?
Zabubbuka kala-kala aka yi a karkashin Paul Biya daga hawarsa zabe ga 1984 har zuwa siyasa da aka yi na karshe wato 2018 duka Paul Biya shike lashe waɗannan zabubbuka. Wasu lokuta ma ƴan adawa tun ba kamun ai zaben suka nuna za a yi almundahanan ƙuri'u, za a yi aringizon ƙuri'u, za a yi rikici. A zaben 1992 misali a duniya duk sun nuna shaida akan cewa lallai shi Mr. Paul Biya bai ma ci zaben ba samsam danniya dai yayi ba. Shugaban ƴan adawa na wancan lokaci din ana kyautata zato John Furundi shine ya ci zabe ba dai shi Paul Biya ba. To haka dai abun yake har zuwa yanzu.
To yanzu malam halin da yanzu ake ciki misali shi shugaban kasan Kamaru wato Paul Biya a menene a gaban sa yanzu misali
nan gaba kadan akwai alama kuma shi ma lokacin zaben ya sake kewayowa. Abunda dai za a jira a gani Mr. Paul Biya mai shekara 109 zai sake tsayawa zabe ne ko kuma zai matsa ya bawa wasu koko ɗansa fili su gaje shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Audu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da Kihon jihar Adamawa da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Ladu da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya dauki hankulan mutane ya ketare na iya harzukan manyan yan jam'iyyar Republican da abokan kawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da yayi masu ƙarfi sun yi wa mai sauraro dadi shugaban Amurka Donald Trump. Kuma Hegseth, wanda a yau Asabar ya kammala ziyarar farko zuwa Belgium da Jamus da Poland, ya ba da sako a tsakiyar ajandar saka Amurka a farko ta Amurka. ‘Yan kasar Afirka ta Kudu farar fata sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump a yau Asabar, inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria, inda suka yi kirarin cewa gwamnatin ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka riƙe da alluna da aka rubuta na gode wa shugaba Trump, tare da nuna wasu sakonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gwal da karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mai da Tabata Umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.